السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مدسادوة أولا مسلاتي نتارة البركة دل تيبا دكراتم منا عمدة الأحكام واللفا والإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. يوم منا ديقة وطن جمال الثاني هجرة دقا مكة زوا مدينة دبولي دقا دا أربعين دبيو wanda yi didi da sha shidda ga watan goma sha ɗaya na gomba kenan aihuwa annabi isa 2020. Yau shi ne darasinmu na 33 a cikin wannan littafi. Idan ba a mantawa mun tsaya a hadisi na 117, yau zan mu tashi 118 insha Allah. قال يكتوى أن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. wannan hadisin Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Azan, cikin sahihin shi ingantaccen littafin shi Kitabul Azan babun du'a'i qabla salam, babu wanda yake bayani akan addu'a da ake yi kamun a yi sallama. Juz'i na 1, shahi na 166, hadisi mai lamba ta 834. Haka shi ma Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin a cikin littafin shi a cikin Kitabul Du'a'i wa Tawbati, Kitabul Zikri wa Tawbati wal Istighfar, babu istihbabi qafdi sauti bizikri, babu wanda yake bayani akan mustahabi ne a dan takaita murya, ka daga murya wurin ambaton Ubangiji. Idan muka diba shi ma juz'i na 8, shahi na 74, hadisi mai lamba ta 2705, zan mu samu wannan hadisin. Hadisi ne wanda aka same shi daga Abdullah bin Amaru bin al-As, shi ne aka yi sani da Abdurrahman bin Abi Layla Yasa ko Abu Isa al-Ansari al-Ausi al-Madani al-Kufi. Yana daga cikin tabaqatani na masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kasancewar yana yawo yayin zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Amma dai baban shi Abu bin al-As yana daga cikin tabaqata farko na daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي. yana daga cikin tabaqa ta farko da daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. malaman tarihi suke cewa ya musulunta lokacin da baban shi ya musulunta, kenan Amru bin al-As. kuma yana daga cikin waɗanda suka harbace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. tsarkanin shi da shi da baban shi a wata riwaya suka ce shekara 11, wata riwaya shekara 12, girman da baban shi ya yi shi, kiran shekarun da baban shi da ya ba shi. yana da ilimi mai
da yawa daga cikin sahabbai kuma yana daga cikin mutane wanda aka musu sheda da wurin istihadi wurin bauta yana daga cikin manyan sahabbai wanda kuma suka yi rawaito a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya daya ne daga cikin abadila idan aka ce abadila wanda aka kira yasu dukkan su Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Amr ibn al-As Abdullah ibn Jabir wannan su sune wanda ake kiran su da al-abadila ya mutu a shekara ta 67 ina tunani a cikin da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka diba al-kashim daya Imam Zahabi juz'i na 1 shahi na 180 za ka samu bayanin shi Abdullah ibn Amr ibn al-As haka shi ma siyar wa alamin bala juz'i na 3 na shahi na 79 yake cewa an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu daga Abi Bakr as-Siddiq yarda Allah shi tabbata a gare shi shi kuma mun riga mun yi bayani mun yi karatun shi sosai a karatun mu na Rijalun wa Nisa yake cewa annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lalle Abu Bakr ya ce wa manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi allimni du'aan ad'u bihi fi salati ka karantar da ni ko ka sanar da ni wata addu'a wanda zan ringa yi a cikin sallata sai yake ce mai manzo Allah yake ce mai kul ka ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan ita ce addu'ar da Abu Bakar ya nima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi wanda za ya ringa yin ta a cikin sallar shi kenan lafazin addu'a shine ya allahumma inni zalamtu nafsi allahumma shine ya ubangiji ainihin kalmai ya ubangiji ya allah ne sai malumai suka dauke ta suka cire suka ce to idan aka hudda harfun nida ya in kenan zai yi sauran allah kadai to ya za a yi amina shi a sanya shi a cikin siyakin yanda idan ba sai an kawo yawo ne nan ba ana iya kiran ubangiji da shi kamar kana nema ya ubangiji na sai suka ce to a kawo mimun mushaddada sai a dada ne idan aka tsara kenan sai ta koma badal in waccan ya ubangiji kenan allahumma maimakon ya allahu kenan allahumma ya ubangiji na inni zalamtu nafsi zulman kaseera lalle ni na zalunci kaina zalunta mai yawa abubuwan da ake aikatawa sahe da rana da dare da wasu abubuwan mutum bai ma sani ba ya aikata su amma dai za a kora mai laifi kenan karkashin haka yake cewa na zalunci kaina zalunci wanda yake mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta kuma babu wani wanda yake iya kankare zinubai ya gafartawa bawa sai kai ya ubangiji faghfir li maghfiratan min indika to ka mun gafara gafara wanda take daga wurinka warhamni kuma ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai mai yawan gafara ne kuma kai mai yawan jinkai kenan wannan ita ce addu'a da manzon Allah ya karantar da Abu Bakar ya ringa yin ta a cikin sallar shi kuma wannan idan muka diba zan mu gani ta kunshi du'a'u ibada wa du'a'u mas'ala da kai addu'a bangaren ibada kuma da kai addu'a bangaren kana neman ubangiji shi ma ya maka kenan idan muka dauki wannan hadisin zan mu gani lalle da kai mustahabbancin yin addu'a a cikin yin sallah kuma idan muka diba zan mu gani lalle addu'a idan muka dauki siyakin addu'a zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wasu kalmomi wanda ya dace ubangiji a yabe shi da su kun gani idan muka dauka zan mu gani ya jiranta yake cewa allahumma ya ubangiji na kenan kana nima ne ka mika kokonbaranka a wurin ubangijinka kuma kana mai tabbatar ko kanka eh lalle nayi zinubin kuma ina nema a gafarta mini zinubin ko babu wani wuri inda ya cancanta a gafarta mini kamar wurinka ya ubangiji saboda kai mai yawan gafara ne kuma mai yawan jinkai ne kenan idan muka diba addu'a ta kumshi neman gafara kuma ta kumshi neman jinkai kalkashin haka malumai suke bayani suke cewa a ayi ana so lokacin da mutum zai fara addu'a shi ya fara tabbatar wa ubangiji lalle shi kuma shi baka gazaje ne shi mai gazawa ne bai iya ma kanshi wani abu sai abinda ubangiji ya ne kuma ya bi ubangijin shi kuma sannan ya nemi abinda abinda yake so a cikin masalar shi sannan ya liƙe addu'a shi da sunaye kyawawa na ubangiji subhanahu wataala kuma idan muka diba zan mu gani iya fiqhun shi Abubakar Siddiq lokacin da ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya sanar da shi addu'ar da zai ringa yi a cikin sallah sai mas'ala ta gaba kalkashin wannan hadisin kasancewar a cikin ruku'i ne yake cewa a karantar da shi wannan addu'a kuma a karantar da shi kuma Abubakar ya kasance yana yin wannan addu'a a cikin ruku'i amma dai ko malamai sun yi bayani suke cewa kamar hadisin da manzon Allah yace fa ammar ruku'u fa azimu fihi ar-rabu amma sujudu fashahidu fihi bidu'a a cikin ruku'i ku yi kokari ku girmama ubangijinku amma dai a cikin sujada ku yi kokari ku yi iyakacin kokari ku yi roki ubangijinku alherai na duniya da lahira kidan nan malamai suke cewa a ainan da aka yi bayani addu'a ta kunshi du'a ko mas'ala ko du'a ko ibada shi sun ya ba a haramta ba mutum yayi addu'a a cikin irin wannan addu'o'in ba su kamantacce ne da wannan ayi su a cikin rukuni sai hadisi na gaba hadisi na 120 malai yake cewa ana Aisha radiyallahu ta'ala anha قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي wannan hadisin Imam al-Bukhari ya mutaba shi a cikin kitabun tafsir suratu idza jaa nasrullahi wal fatah sai yayi yace babu kenan babu ne ya kulla akan suratu idza jaa nasrullahi wal fatah idan muka diba juz'i na 6 shahi na 178 hadisi mai lamba ta 4967 haka shi ba Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin kitabus salati babu ma yuqalu fi ruku'i wa sujudi babi wanda yake bayani akan abubuwan da ake fada a cikin ruku'i da sujada juz'i na 2 shahi na 50 hadisi bai lamba ta 484 hadisi ne wanda aka samo shi daga ummul mu'minin Aisha radha Allah shi tabbata a gare ta take cewa ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama salatan ba'da an nazalat alaihi manzo Allah mai annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi bai taba sallah ba bayan an sabkar mai da wannan sura idza jaa nasrullahi wal fada yace take cewa illa yaqulu fiha ba ce manzo Allah ya ce a cikin wannan a cikin sallar shi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kidan tunda aka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza jaa tun daga nan manzo Allah ba wata sallah da zai sallata face ya ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kuma wannan ya kasance yana yin shi ne a cikin rukuin shi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ita suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fatah ita lokacin da aka sarkawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin nan daga lokacin nan manzo Allah ya tabbatarwa kanshi ya fara ma kanshi tawilin da lokaci ya isa lokaci ya kawo sabida lokacin da aka sarkawa manzo Allah wannan sura a lokacin nan dukkan gariruwa na jaziratul arab dukkan su kawo kansu suke yi suna shiga musulunci ba tare da an yake su ba tare da an wannan ba shi yake nunawa shari'ar musulunci ta kusa karewa abinda aka turo manzon Allah ya isar da shi ya kusa ya cika to daga lokacin da manzon Allah sai ya koma wurin ubangijin shi ba abinda yake nema yake yawaita yi illa sallar istighfar to daga lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba sallah ba face yana neman wannan abubuwa a wurin ubangiji yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yake cewa wa fi lafzin da daga wani lafazi na Imam al-Bukhari yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi yana yawaitawa ya fada a cikin ruku'in shi da sujudar shi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli idan muka diba wannan hadisin yana daga cikin abubuwan da hadisin da ya kunsa wa'ansu kalmomi ne wanda suke da amfani sosai wanda suka kunshi yabo da nema a wurin Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala. Idan muka diba hadisin zan mu gani da kai mustahabbancin yin addu'a a cikin ruku'i da sujada, amma dai ya kasance addu'a ce du'a'u mas'alatin du'a'u ibadatin wa du'a'u mas'ala, ya kasance ta kunshi wannan abubuwan biyu. Sabanin haka in dai du'a ne, du'a'u mas'ala ce kadai, to ba a baya dama ba a yi ta ba a cikin ruku'i, a yi ruku'i ba, kasancewar manzon Allah ya yi hani akan haka. Amma dai irin wannan addu'o'in ana so an mustahabbantar da su a ringa yin su a cikin ruku'i da sujada, kuma ana so a cikin ibada lokacin da rayuwa ta zo, ko kuma dukkan wata ibada da mutum zai yi ya tike da ita da istighfari. Hatta da zaman da muke yi a zamna a yi wani abu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu lamarin a idan an zamna in mi akai aka kwasa, to ana iya zubda shi a nan shine ayi kafaratu al-majlis. Kuma idan muka diba zan mu gani ta kunshi istighfari kenan, duk zaman duk abin da za a yi, dukkan zaman da za a yi, a yi kokari a yi da sashi da istighfari. Ce sanya aka ba mu damar lokacin da muka gama sallar muhurkon abin da za mu hada mu yi istighfari, astaghfirullah, 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 don ya kasance mun tike sallarmu da abubuwan da koda da kai wani abu wanda ya ragowa a ciki, wannan istighfarin zai zo ya huce mana da shi. Kuma idan muka diba hadisin zan mu gani mafi kyan abinda ake so mutum ya yi tawassali gare zuwa ga Ubangijin shi shine ya ambace shi da kyawawan sunayen shi, ya tsarkake Ubangijin shi kamar cewa subhanallah da makamantansu. Sai hadisi na gaba ko kuma babi na gaba malai yake cewa babul witr, al witr ko al watr, yake cewa al hadisul hadi wal 20 ba'da al 100, hadisi na 20121 yake cewa anna abdullah bin umar radiyallahu anhu qala sa'ala rajulun annabiyya sallallahu alayhi wa sallama wa huwa ala al minbar ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأن حديث إمام البخاري يوتر شيء أذكر لتعيش أذكر كتاب الصلاة باب الحلق والحلق والجلوس في المسجد، babi wanda yake bayani akan aski da zama a cikin masallaci. Juz'i na 1 shahi na 102 hadisi mai lamba ta 472, kuma shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin Kitabul Masajid wa Mawaqi'us Salat, babu salatul layli masna masna wal witr rak'atan min akhir al-layli, babi wanda yake bayani akan lalle sallar dare biyu ne, kuma witri ana yin shi a ƙarshen dare. Idan muka diba juz'i na 2 shahi na 171 hadisi mai lamba ta 749, hadisi ne wanda aka same shi daga Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa sa'ala rasulun annabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa huwa alal minbar, wani mutum ya tambaye annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi lokacin da manzon Allah ya kasance yana saman munbari. Ma tara fi salatil layli, ya manzon Allah me kake gani akan sallar dare, ya me batawa akan sallar dare ya ake yin ta. Wasu malumai sun ce a ainihin hadisin yana bayani ne, yana tambaye shi ne adadin sallar dare ko kuma ya ne ne za a yi ayi sallar dare. Nan manzo Allah abin da ya fahimta akan abin da ya tambaye shi shi shine ya ne ne za a yi, ya ne ne ake yin sallar dare. Sai manzo Allah yake ce mai masna masna, ai sallar dare biyu biyu ne, in kana so kai biyu ka ƙara biyu ka ƙara biyu ka ƙara biyu in kana so kai 200 ko sama da haka wannan sakin shi manzon Allah yayi aka haka mutun yana so yayi tayi akilla ba sha Allah sai dai da kai hadisi na Aisha wanda suka zo suka kayyade mana a'a ga yanda manzon Allah sallallahu ga adadin rak'o'in da yake yi a cikin sallah wani hadisi mafi inganci wanda hanyoyin shi suka yi yawa shine manzon Allah yana yin 11 hawutir shi shafa'i da wutarin shi duka sallolin shi na dare yana yin 11 an samu wata riwaya 13 an samu wata riwaya 7 an samu wata riwaya 9 duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi amma dai nan gaba zan mu karanta wasu hadisi sai wanda za su bayyana mana haka manzo Allah yake ce mai ai sallar dare biyu ba biyu ba mutum idan yayi biyu ya kara biyu yanda kamar wa'ansu suke daukan lokacin da aka ce banki wa tsaba lokacin midan nisa'i masna wa sulata wa ruba biyu ko hudu ko kaza kaza ai zuwa abinda masha Allah yake cewa nan masna biyu za a yi su kenan idan kayi biyu kana karawa kai biyu kana iya ka kara kai biyu ha illa masha Allah yake cewa fa iza khashiya ahadukum subha idan ɗayan ku yi tsoron sallar asuba zattaki ko alfajir zai keto ko kuma sallar asuba za a yi kiranta ko za a fara sallar asuba yace sallah wahidatan kenan zai yi sallah guda ɗaya lakkar shine wannan mutirki lokacin da mutun ya tashi ya ji lokaci ya riga ya gore ne ko yayi wutirin ko kuma ko yayi shafa'i da wutiri ko kuma ya rasa sallar shi ta asuba to a lokacin nan sai aka bashi dama idan ya shigo cikin wannan halin lokaci ya riga ya kurace mai aka ce mai to sallah wahidatan sai ya wutiri raka'a guda daya yace fa autarat lahu ma salla yace sai ya kasance dukkan wutirin ita wannan ɗaya lakkain ita ce dukkan wutirin abinda aka sallata yace wa annahu kana yaqul ya kasance shi yana cewa manzon Allah mai tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi is'alu akhir salatikum bil-layli witran sanya ƙarshen sallar ku ta dare ita ce witr kenan lokacin da mutun yayi witri to ya liƙe wata sallah ta dare kenan idan muka diba hadisin zan mu gani wannan sahabin yarda Allah shi tabbata a gare shi ya tambaye manzon Allah saboda kwadayin shi akan ya samu ilimi akan abin da zai amfanar da shi duniya da lahira yake tambaye shi akan ya ne ne ainihin ita sallar dare kenan sallar dare ana yin ta biyu a sallame akan kowace raka idan kayi biyu ka sallame idan kayi biyu ka sallame har illa masha Allah idan duk lokacin da mutum yayi ya ji tsoron lokaci zai kure mai ya ga samun sallar asuba yi to abin da yake yayi raka'a guda daya ita ce matsayin wutirin shi idan muka diba zahirin hadisin zan mu gani lalle da kai rashin kari akan wannan raka'o'i guda biyu kenan dukkan raka'o'in da kai biyu zakai kai biyu ka ƙara biyu kenan hudu zahirin hadisin haka yake nuna mana sai dai idan muka diba zan mu gani lalle malamai sun yi bayani akan wannan lalle ainihin hadisin ziyari an yi an maka itlaqi shi ne kana iya biyu ka ƙara biyu ka ƙara biyu ka ƙara biyu a zuwa yanda manzo Allah yake ko kuma sama da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa kana da zabi sai mas'ala ta gaba nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yi bayani yace idan mutun ya ji tsoron lokaci ya kure mai yayi raka'a guda daya ita ce matsayin mutaranci wannan lalle hadisi sun zo akan haka hadisi wanda Imam al-Bukhari Imam an-Nisa'i da Ibn Majah da Imam al-Hakim da Ibn Hibban daga hadisin Abi Ayyub al-Ansari yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al duk wanda yake so ya yi wutiri da raka'a guda biyar yana iyawa ya yi wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al wanda yake so ya yi wutiri da raka'a guda uku shi ma an bashi dama yana iyawa yake cewa wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al wanda kuma yake so ya yi wutiri da raka'a guda ɗaya lakkan shi ma an bashi dama ya aikata haka kenan wannan shi yake nuna mana koda mutun tashi yayi in dai a matsayin mutiri ne ya tashi yayi raka'a guda daya hakika sallar shi tayi kuma a ya samu ladan wutirin shi kamar yanda aka samu daga wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka tashi suka yi raka'a guda daya a matsayin wutiri bisi ba wani shafa'i ba kurum wutirin kadai suka yi da dare suka shiga sha'anin su inda kasancewar mas'ala ce wadda daga cikin malamai wato inda suka tattauna akan ta, amma ni mas'ala mafi boyanzance wanda yake mafi rinjaye shi shine an ba da dama koda mutum ya samu raka'a ɗaya lakar yayi niyyar ya tashi yayi, to hakika yana yayi. Tunda kaidin can manzon Allah da ya sanya raka'a guda ai yayi bayani ne akan wanda ya ji tsoron lokaci sallar asuba za ta riske shi, bai gama sallar shi bai yi wuturin ba, to an ba shi dama ya yi shi shi kadai. Amma dai nan sahabbai wai da yadda aka samu sahabbai sun aikata ba su ɗaya ba su yi ba suna yin wuturi, kuma da wannan riwaya wadda Ibn Hibban da Imam Nisa'i da Ibn Majah da Hakim suka wutar da ita, hakika an ba da dama a kowane hali mutum yake in ya ga dama yana iya yin wuturin shi da raka'a guda ɗaya. Kina abinda zan iya ɗauka daga wannan hadisin, lalle muna iya ganewa sallar dare raka'a biyu ce, lalle kuma witri ana yin shi a ƙarshen dare, kuma duk wanda yake tunanin ba ya iya tashi ba to yayi kokari ya yi shi a farkon dare, wanda ko yake iya tashi yayi kokari ya yi shi a ƙarshen dare, shine mafi kyan shi. Amma dai abinda ya fi fadala shi shine kamun ayi witri a bi shafa'i shi ne abinda ya yi fadala, kuma kan mamanta shi mas'alar tashi da dare ko yin sallah da dare mas'ala ce wadda take da fadala sosai, sai dai mafi yawa daga cikinmu mun yi rauni ban mu iya tashi. Idan muka diba Ubangiji yana mana bayani wa minal layli fatahajjad a cikin wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, a cikin suratul Isra yake cewa a cikin dare ka tashi kai tahajjudi kai sallolinka na dare, hakika Ubangijinka ya kusa ya tada ka a wannan matsayin wanda kake nema, shine maqaman mahmuda, shine wanda duk lokacin da muka yi sallah muke roƙo manzo Allah, Allah duk lokacin da muka shikiran Allah muke roƙon manzon Allah, Allah tayar da shi a wannan maqamul mahmuda. Kenan manzon Allah aka ce mai to in kana so ka cika ma kanka buri wannan maqamul mahmuda in nan ka same shi hakika to ka tashi, shine aka mai umurni wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka, wanda yake daga ranti an ce mai to ya tashi yayi, an umurce shi ya tashi yayi diddan ya samu abin da yake wurin ubangijin shi, to ina ga mun ga magani. Haka kuma idan muka diba a cikin sajada innamal mu'minuna allazina innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji, suna nisanta kawo hakar kuransu daga su daga shugudodin su, menene suke yi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, abinda suke yi idan sun nisanci shugudodin su da dare suna kiran ubangijin su ne, suna masu kwadayin abinda yake hannun ubangijin su, kuma suna masu yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, suna masu tsoron abinda yake wurin ubangijin su, kuma suna masu kwadayin abinda yake wurin ubangijin su, wannan su sune mutane na gari. Kan mun manta Abdullahi bin Umar yake cewa ya kasance idan an shigo masallaci bayan sallar asuba ana bada labarin, kowa yana bada labarin maulikin da yayi a wurin manzo Allah, manzo Allah ya fassara mai maulikin, shi ma yake cewa kullun nake maulici Allah sanya, in ya kwanta yake cewa Allah sanya in samu ni ma in yi maulici, diddan in kai wa manzo Allah ya fassara mun maulici, yayi maulici da yayi maulici da kwayar uwar shi Hafsa, yadda ya ba ta labari ya ce ki tambaye mun manzo Allah ya fassara mun wannan maulikin, da ta hanyar manzo Allah sai yake cewa inna abdullahi rajulun salih, yace ai abdullahi ai yaro ne mutum ne ai nagari, yace amma dai laukana yusalli billahi, da a ce yana ma tashi yana sallah da dare, menene gashi nan ya ga matsayin shi, amma dai abin da yake zai hana shi ya samu wannan abin da ake so yake so ya samu a wurin ubangiji shi shine da a ce yana in cikon sharadin shi shine ya rinka tashi yana sallah da dare. Abdullahi bin Mas'ud yake cewa har lokacin da mutuwa ta zo mai yake cewa tunda manzon Allah ya ce mai laukana yusalli billahi yace wallahi bai taɓa barin sallar dare. Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda yake bai taɓa barin ba shafa'i da wuturi ba, face sawa'un yana cikin bulaguro ne ko yana gida sai ya yi su, koda zai yi sallah guda ne tunda an samu manzo Allah yanda yanayi ya bada haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah da shi. Haka da kai ya hadisin da Imam Muslim ya wutar da shi daga Abi Huraira yake cewa afdalu siyamu ba'da ramadanin shahrullahi almuharram,
mafi kyan azumi bayan azumin watan Ramadan shine mutum yayi azumi a watanni wanda suke da albarka. Sannan kuma yake cewa afdalus salati ba'da al-farida salatul layl, mafi kyan sallah bayan salloli na farilla shine sallar dare. Kin sheke nuna mana wannan abin yana da fadala sosai. Damun zagi ne damtse muna yi da darajojin mu da ta sunje haka. Allah sanya mu zagi da mutse mu gari. Haka kuma da kai hadisin da Jabir bin Abdullah ya mutaba shi ma Imam Muslim ya ambace shi a cikin littafin shi, yake cewa manzo Allah yake cewa wanda ya ji tsoron ba ya iya tashi ba da dare ba, to yayi kokari yayi mutirin shi a harkon dare. Shi yake nuna mana fadalar shi mutum. Sannan kuma manzo Allah yake cewa kuma wanda yayi kwadayin yana iya tashi a ƙarshen dare, yake cewa to yayi kokari ya tashi a ƙarshen dare yayi sallar shi. Yayi wutarin shi. Manzo Allah yake cewa fa inna salatul layli mashhudatu wa zalika afdal. Yake cewa lalle sallar dare abin shaida ce. In dai ka yi ta to za ta zo ta maka shaida. Kuma yake cewa wannan shine abu wanda yake abu wanda yake kyau, abu wanda yake da fadla. Kenan sallolin dare. Lasiya ba ya kasance wutar ko da babu lokaci mutum ya tashi guda ɗayan nan to ta wadata. Sai hadisi na gaba Malik yake cewa al hadisu sani wal 20 ba'da al 100, hadisi na 22 bayan hadisi na 100. Yake cewa an Aisha radiyallahu anha qalat min kulli al-layli qad awtara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min awwal al-layli wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila as-sahr. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya wutar da shi a cikin littafin shi Kitabul Witr, babu sa'atul witr, babu wanda yake bayani akan lokuta wanda ake yin witr. Idan muka diba juz'i na biyu shahi na 25 hadisi mai lamba ta 996, haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin Kitabul Masajid wa Mawadi'us Salat, babu salatul layl, babu wanda yake bayani akan sallar dare, juz'i na biyu shahi na 168 hadisi mai lamba ta 745. Hadisi ne wanda aka samu shi daga Aisha, yarda Allah shi tabbata a gare ta, take cewa min kullin layli a kowane dare qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi hakika yayi witir. Kenan dukkan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a kowane dare manzo Allah yayi witir shi. Take cewa wani sa'in yana yin shi min awwalil layli a harkon dare yake yin shi, wani sa'in kuma awsatuhu a tsakiyar dare, wani sa'in kuma akhiruhu yana yin shi a ƙarshen dare. Fantaha witruhu ila sahri, witrin manzo Allah yana karewa lokacin sahur. Kenan lokacin gab da ke tawwa alfajir, a lokacin nan witrin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karewa. Kenan idan muka diba zan ga lalle wannan hadisin yana mana bayani akan halaccin sallar witr a harkon dare da tsakiyar dare da ƙarshen dare. Dukkan wannan lokacin shi ne. Harkon dare shi shine daga lokacin da aka yi sallar isha to lokacin witri ya shiga. A lokacin nan witri ya shiga. Kuma mafi kyau shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar hadisin Jabir bin Abdullah da muka karanta yanzu, wanda yake ce mana wanda yaji koyayi kudayin zai tashi ƙarshen dare to yayi shi saboda sallar dare abin shaida ce, kuma shine mafi kyau, mafi abin da yake kenan, mafi kyautatuwa shine mutum yayi shi ƙarshen dare. Duk da kasancewar matsala ce wanda malamai suka yi sabani akan lokacin da ake yin sallah, ake yin sa'a lokacin harkon witri, shi wannan malamai ba su yi sabani ba, sun yi ittifaki daga lokacin da aka yi sallar isha'i to hakika lokacin witri ya shiga, amma dai sun yi sabani a lokacin ƙarshen shi, ƙarshen lokacin da ya kamata mutum ya yi witri. To Malik da Imam Shafi'i da wata riwaya ta Imam Ahmad bin Hanbal sun tafi zuwa ga ƙarshen lokacin sallar asuba shine lokacin witri. Idan muka diba shi kuma Imam Ahmad daga ɗaya daga cikin riwaya shi kuma mafi shahara a cikin riwaya shi ya tafi akan a'a lokacin da ake kare ƙarshen witri shine lokacin da alfijir zai fito. daga lokacin da alfijir zai keto to a lokacin nan lokacin witri ya kare haka shi ma ibn qudama da wa'ansu daga cikin malama arabila daga cikin mutaakhirin sun yi bayani sun tafi akan a lokacin da alfijir zai keto lokacin nan ne karshen lokacin sallar witri haka shi ma imam Abu Layla da Yusuf yaran daliban Abu Hanifa da Imam Sauri dukkan sun tafi akan wannan masala kamar yanda Ibn Taymiyyah yake bayani yake cewa wanda yayi barci akan sallar witri bai yi shi ba to yayi shi tsakanin ketawa alfajir da sallar asuba yake cewa kamar yanda Ibn Umar da Aisha da wa'ansu daga cikin sahabbai suka aikata kuma ya kawo hujja da hadisin da Imam Al-Albani ya wutar da shi hadisin da Abu Dawud ya wutar da shi Imam Al-Albani ya ambaci hadisin a cikin sahihi wa da'ifu sunan Abi Dawud kuma ya inganta hadisin ma hadisin da manzo Allah yake cewa man nama an wutrin aw nasiyahu falyusallihi idza asbaha aw dhakara ya duk wanda yayi barci akan wutri bai yi ba ko kuma ya mance shi to ya sallace shi lokacin da ya wayi gari ko kuma lokacin da ya tuna shi shi sanya su suka ara shi har lokacin da ya kai tsakanin alfijir da sallar asbahi amma dai wada mafi rinjaye shine lokacin da alfijir da yake to lokacin da shine karshen alfijir duk da kasancewa shi ma da kai malamai sun yi tsokaci kasancewa manzo Allah ya ce a rama shi sun yi tsokaci suka ce ana iya rama mutri koda bayan sallar asbahi suke cewa maimakon ya kasance kana yin raka'a uku to lo raka'a hudu zakai ka jera su ka yi bibiyu maimakon kana yin uku ka sallame kenan ba kai shi ba shi kadai ba sai dai ka yi shi a matsayin mutrin ka yi raka'a guda hudu in ya kasance kana yin sallah kana yin raka'a shidda afwan biyar kenan sai ka yi raka'a shidda kenan shi sai dai ka yi shi a matsayin kamar sallar wallaha ka yi shi bibiyu kenan ka rama mutrin da ya wuce ka ba irin mutri ba wannan na dare ba wanda zaka yi guda ɗaya lanka ko kuma kai guda biyar ko kuma kai guda uku wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba hadisi na 123 yake cewa ana Aisha radhiyallahu ta'ala anha qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli min al-layl 13 rak'atan يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها وأن حديث إمام مسلم كأي رويته إمام البخاري برويته وأن حديث ما إذا بكني بأتهم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صلاة الليل جزء إباني وليك من بياني أكن صلى الدري جزء نبي مشاهدنا أريد ستن شدة حديث ميلم باتا أريد بقوي دا ثلاثين دبقوي hadisi ne daga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yusalli min al-layl ya kasance manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana salla daga cikin daren shi kenan ba dukkan dare wa manzon Allah yake raya ba ya goya ayyuhul muzammil qum al-layla illa qalila karaya dukkan daren ka sai dai dan kadan da kai wani lokaci wanda za a baka dama ka je karanta kamar ka zaka sai ka huta kamar yanda aka samu daga cikin sahabbai Abdullahi ibn Mas'ud wanda wa suran shi ya shige muni ya taho yayi alƙawarin zai raya dukkan daren shi bar ruwan shi da iyallan shi matar shi ta kawo karar shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake ce mai ai iyallanka suna da haƙƙi akan ka gangan jikinka tana da haƙƙi akan ka sannan kuma idan ka tashi daga cikin dare ka tashi da sallolinka kenan dukkan daren ba duka shi ya sanya Aisha nan take ce mana lalle manzo Allah ya kasance yusalli min al-layli yana sallah daga cikin daren shi 13 rak'atan raka'a guda 13 yutiru min zalika bi 50 yana wutri da raka'a guda 5 yace Aisha take cewa la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha a cikin wutrin nan da yake yi baya zama sai a ƙarshen raka'a ta raka'a guda 5 yake yi idan ya zo maimakon idan yayi 2 ya zauna yayi atahiyya idan yayi 2 sai ya tashi ya miƙe sai yayi a raka'a ta 5 a ita zai zauna yayi atahiyya shine na Aisha take ce mana raka'a 13 yake yi yayi kenan idan yayi raka'a 13 me yake yi sai yayi raka'a guda 8 2 2 2 sai yayi guda 4 kenan 8 sannan ya karo guda biyar su yi musu sallama guda daya, wannan shine wutar shi. Idan shi yake nuna mana wannan hadisin, lalle ana iya yin wutri da raka'a guda daya, ana iya yin wutri da raka'a guda biyar, dukkan su wutri ne kuma a musu shafa'in su in an gada fa. Duk da kasancewar idan muka dauki ainihin hadisin zan mu gani da kai wa'ansu hadisi suka na Aisha ita ma wanda suka yi cin karo da wannan, duk da kasancewa a cikin shari'a babu cin karo, amma dai kasancewar idan ka karanta wannan hadisin ka karanta wa'incan hadisan zaka samu kamar da kai cin karo tsankanin su. Kasancewar da kai riwaya wadda ta zo lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin raka'a guda bakwai, yana yin guda takwas, yana yin guda goma sha daya, kuma yana yin guda goma sha uku da makamantan haka. Kuma dukkansu riwaya ce daga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta, kamar yanda yace Aisha dai. Amma dai riwaya mafi tabbatuwa shine man Aisha wadda take cewa ma kana yaziru ala 11 raka'a, manzo Allah bai karawa akan raka'a guda 11. Riwaya ce wadda shi Bukhari da Muslim suka yi ittifaki suka rawaito ta. Kinan idan muna so muna iya hada wannan hadisan dukkan su da wanda yace mana bakwai, da wanda yace mana takwas, da wanda yace mana 11, da wanda yace mana 13, ko kuma wani wanda makamanta haka, muna iya hada wannan dukkan hadisin sai mu ce a'a, ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama riwaya da aka samu ne yana kari akan 11 kuma yana rage akan 11, sai mu dauke shi akan halaya a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne kamar kowa. Da kwai yanayi na gashiya, da kwai yanayi na dama, da kwai yanayin da mutum zai samu kanshi a cikin nishadi, yana iya abubuwa da yawa. Wata rana mutum an tafi an yi hidindimu a da rana, ba lalle bane ba a samu nishadin da za a iya yin ba raka'a 11 ba. Dukan yin nishadin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya haji raka'a 13, kuma ko nishadin shi ne ya sanya ya yi raka'a guda, ko rashin nishadi ne ya sanya ya yi raka'a guda 7, ko ya yi raka'a guda 5. Kenan wannan hadisin abinda muke iya dauka a gargashin shi shine lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takan yana sanya sallolin shi na dare guda 11, kuma guda 13, kuma bayan raka'ata da fajr. Sannan kuma lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wutri wani lokaci da raka'a guda 5, kuma baya zama akan kowace raka'a sai ta karshe, sai ta 5 din ya sallama. Kuma muna iya ganewa ƙarƙashin wannan hadisin lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana iyawa yana yin wutri da raka'a guda 1 lakka, yana yin wutri da raka'a guda 4 guda 3, yana yin wutri da raka'a guda 5 baya zaba sai a ta ƙarshe ya sallame, kuma yana yin wutri da raka'a guda 7 yana zama a raka'a ta 6, kuma yana zaman attahiyya a raka'a ta 6, sannan ya tashi ya raka'a ta 7 ya sallame. Kuma manzo Allah yana yin wutri da raka'a guda 9, yayi raka'a guda 8 ya zamna, sannan ya tashi ya ciko raka'a ta 9, sannan ya sallame. Kuma manzo Allah yana yin guda 11, yana yin sallama a kowace raka'a, sannan ya zo da raka'a guda 1 sai ya cika ta. Kinan wannan su ne halayya wanda muka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin wutirin shi. Kinan wutiri ko da raka'a guda 1, ko da raka'a guda 3, ko da raka'a guda 5, ko kuma yayi raka'a guda 6 ya karo guda 1 sai ya sallame, yayi raka'a 6 ya zama zaman tahiyya ya tashi, sannan ya karo guda 1 sai ya sallame, ko yayi raka'a guda 8 yayi zaman tahiyya sannan ya tashi ya kara raka'a guda 1 sai ya sallame, ko kuma yayi raka'a guda 11 yayi 2 su 10 sannan ya kara su 2 su 5 10 kenan, sannan ya kara raka'a guda 1 sai ya sallame. Wannan su ne halayya wanda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin mutum. Sai babi na gaba, babu zikri aqaba salati, babi wanda yake mana bayani akan zikirin da ake yi lokacin da aka gama sallah. Bale yake cewa alhadisu rabi wal 20 ba'da al-mi'a, hadisi na 24 bayan hadisi na 100, yace an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna raf'a as-sauti bidh-dhikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qala ibn Abbas كنت أعلم إذا انصرف بذلك إذا سمعته. وفي لفظ ما كما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وأن حديث إمام البخاري هترشي أتكين كتاب الآذان باب الذكر بعد الصلاة باب ونديك من بياني أكان أنبطو دأكي نو ونجزي بيان أنقام الصلاة إذا مكاني بجزئي ندى شاهينا داريشد تمانين ندى حديث ميلان باتا داريتكوس داربعين ندى yake cewa shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisin a cikin Kitabul Masajid wa Mawaqi'us Salat babu zikri ba'da salat babi na ambaton ubangiji bayan sallah juz'i na biyu shahi na 91 hadisi mai lamba ta 583 hadisi ne wanda aka samu shi daga Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullah ibn Abbas yake cewa anna raf'as sauti bizikri lalle daga murya wurin ambaton ubangiji hina yansarifu an-nasa min al-maktubati lokacin da mutane suka gama sallolin su na farilla kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ana yin shi a lokacin manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kidan nan Abdullah ibn Abbas yana tabbatar mana lalle ana daga murya lokacin da ake zikiri zikirin shi shine kasancewar daga an gama sallah ayi astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram har zuwa a karanta ayatul kursi a karanta qul huwallahu da qul a'udhu zai da makamantar haka to ya kasance lokacin sahabbai suna daga murya a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabanin yanda mu muke yi ai an yanda muka samu ana aikatawa shine a ambaci zikiri a lasfika ana cewa a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza shi wannan su yanda suke yi lokacin manzo Allah kowa yana yin nashi ne amma dai kowa yana daga murya shi kuma daga murya ba ta yanda ba wani zai sanya baka shi ba wani yana iya jin abinda amma dai idan an hada ana yin abin lokaci daya muryoyi suna yin yawa to za wani daga nesa zai ji gumza ana yi ana ambaton ubangiji ta kiran shine na Abdullah ibn Abbas yake cewa sun kasance suna daga murya a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an gama sallah saboda zikirin da suke yi na bayan sallah yake cewa qala ibn Abbas yake cewa kuntu a'lamu idan sarabu bizalika idan sami'tu yake cewa ai mu musamman ma da an gama sallah ba sai lokacin da muka ji mutane suna ambaton ubangiji a lokacin da muke ganewa da an gama sallah nan suke bayani malamai suke cewa ayo take muke nan lokacin nan Abbas Ibn Abbas ya runi bai shiga cikin sa ko kuma suna ma wajen masallaci suna nan suna jin abinda ake yi suna dubiya abinda ake yi to ba su iya ganewa da an gama sallah sai lokacin da suka ji mutane suna daga murya kuma abu ne wanda idan muka yi lissahi za mu gani lokacin nan babu lasifika ba daga murya ba ake yi ba kenan sahun farko bussi iya ballaga ma ɗan sahun karshe da an gama sallah sai lokacin da suka tada suna zikiri suna ambaton ubangiji shine wafi lafzin na daga wani lafazi na Ibn Abbas yake cewa ma kunna na'rifu inqida'a salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama illa bitakbir ba mu san ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sallar shi ba sai mun ji ana yin kabbara na abin da yake nihi da kabbara shi shine azkar din da ake yi bayan sallah daga cikin wannan hadisin muna iya ganewa lalle da kai mustahabbancin zikiri bayan sallah kuma lalle yana da fadaloli yana da fa'idoji da yawa wanda ya kamata a yi shi bayan sallah saboda sallah ce muka aikata ba mu san ba mu yi muka yi a cikin ta ba mun yi kwashe mun yi tunanin kaza da kaza a cikin ta amma dai kasancewa mutun zai nema ubangiji shigawar ta me ya nema yayi du'a'u mas'ala yayi addu'a kuma yana neman ko yana mimika kokon barin shi a wurin ubangiji da ya datar da shi ya gafarta mai zunubai shi ya datar da shi ya amshi wannan ibadar ta shi kenan tana da fa'idodi sosai yinta sabanin irin abinda aka samu a ce a karanta kaza a karanta kaza dukkan wannan bai tabbatu ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba lalle kuma halaka ne daga murya lokacin da aka gama sallah dan ambaton ubangiji kamar yadda muka samu Ibnu Abbas ya tabbatar mana lokacin manzon Allah sahabbai sun kasance suna aikatawa kuma manzon Allah bai musu inkari ba akan haka ba kuma malamai sun yi bayani suke cewa a da kai ihtimalin shi Ibnu Abbas da yi magana yace ya gani lokacin da mutane suka kare sallah bai sanya ba lokacin da mu muka kare sallah ba yake cewa lokacin da suka mutane suka kare sallah bis iya ganewa ba da an kare sallah sai in jinji ana kabbara suke cewa a to ta kanye lokacin da shi Ibnu Abbas bai kai ba ya ringa halarto jama'a ba shine malamai wasu malamai suka kawo hujja da wannan hadisin akan yaro bai halarta ba ya shiga cikin sahu na farko ba saboda ai Ibnu Abbas a can baya yake a bayan ma ko a wajen masallaci ko kuma a baya shi sanya bai sanin da an kare sallah sai ya ji ana yin kabbara shine malamai suka kawo hujja bai kamata ba yaro ya shiga ba sabon gaba ba amma dai wannan ba dalili bane ba akan haka ba wannan dalilin bai kai ba ya nuna lalle yawo ya shiga ba sabon da farko ba kuma da kai ihtimali kuma lalle Ibnu Abbas yana zuwa masallaci ana sallah da shi sai dai a sahun baya can yake shi kuma babu wani wanda zai ballaga musu wani ladani wanda idan liman idan ya taso muryar shi ba ta kai ba an suji ba shi ya daga muryar shi dan in baya suji yace to dalilin ya su dalilin shi ya sanya za a sallame da sallah su bi san ba ma da an sallame ba sai sun ji mutane suna astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram sai hadisi na gaba hadisi na 125 malai yake cewa anwar rad maula al-mughirata bin shu'ba qala amla alayya mughirata bin shu'ba fi kitabin ila muawiya anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama kana yaqulu fi dubra kulli salati fi dubra kulli salati maktubatin la ilaha illa allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد جلجد منك الجد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى أن قيل وقال وإذاءة الأموال وكثرة السؤال وكان ينهى عن وقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وأن حديث إمام البخاري يفتر شيئة باب الذكر Imam al-Bukhari ya fitar da wannan littafi ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitabul Azan babu zikri ba'da salati babu wanda yake mana bayani akan ambaton Ubangiji bayan an gama sallah juz'i na 1 shahi na 168 hadisi mai lamba ta 844 haka shi ma Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitabul Masajid wa bawadu salati babu istihbab zikri ba'da salati babu wanda yake bayani akan mustahabbancin ambaton ubangiji bayan sallah wa bayani sifatihi da bayanin siffar yanda ake ambaton ubangiji bayan sallah juz'i na 2 shahi na 95 hadisi mai lamba ta 593 hadisi ne wanda aka samu shi daga Warrad والراد الثقفي أبو سعيد مولى مغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعني رجلتكين طبقة تأكو نواس رويتو حدث من ذا الله صلى الله عليه وسلم تابعينينا صحابي يعني تابعين كما والراد ما لما حديثي سنتبتر دا ثقاني ana ambatan ana kauka hadisin shi sai dai bashi da hadisi wanda suke da yawa wanda za a ce gashi nan hadisi kaza da kaza da kaza Warrad ya rubuto shi Maula Mughira bin Shu'ba Imam Zahabi a cikin Al-Kashif yayi bayani akan shi juz'i na 2 shahi na 348 yake cewa qala shi Warrad yake cewa amla alayya al-mughiratu bin shu'ba fi kitabin ila muawiya yace mughira dan shu'ba ya mun shibta wani littafi in ai littafin nan in aika shi a kai shi zuwa in kaiwa muawiya bin abi sufyan shi mughira bin shu'ba shine ake kiran shi mughira bin shu'ba bin aslam bin Mas'ud bin Mu'tab bin Malik yana daga cikin dawaka ta harko na masu rawaito a disan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi aka yi sulhul hudaybiya kuma ba su ne ba su bi ba an sanya shi gwamna ya kasance gwamna ne a garin Kufa kuma lokacin da aka yi yakin Yarmouk a wata riwaya yakin Qadisiyya a lokacin da aka kwankware mai gidan shi sun tafi fagen fama duddan a daukar kalmar la ilaha illallah ya mutu a shekara ta 50 a wata riwaya a riwayar malaman tarihi suke cewa ya mutu a shekara ta 58 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Imam Ibn Sa'd a cikin tabaqat shi ya ambace shi a juz'i na biyar shahi na 173 haka shi ma Imam Zabi a cikin Siyaru Alamin Nubala juz'i na 3 shahi na 21 yayi bayani akan Mughira bin Shu'ba Warradi yake cewa shi Mughira bin Shu'ba ya mai shibta shibta shi shine ka ringa hadi kai ma mutun dikte a mai dikte ya hadi shi kuma ya rubuta shi kuma Warradi din nan bawa ne aka enta shi kenan shi yake nuna mana lokacin sahabbai hatta da bayansu basu barsa a baya ba suna karantar da su ilimi shine Warradi yake cewa Mughira bin Shu'ba ya mai shibta littafi na aikawa Muawiya bin Abi Sufyan kuma wannan yana da gaskin tabi'an tabi'an sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kyauta ta ilimin da Allah ya ba su suke kokarin su baiwa ɗan uwan su kyauta da shi shi Warradi yake cewa a cikin littafin da aka rubuta akai wa Muawiya bin Abi Sufyan Muawiya bin Abi Sufyan idan muka zo karatun mu na rijalul insha Allah zan mu ganshi dan da bashi ba ba yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abinda ya rubuta a cikin littafin shine lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kana ya kudu ya kasance yana cewa fi dukri kulli salati maktubati bayan kowace sallah ta farilla la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والرادي يجي تيوا ثم وفضت بعد ذلك على معاوية yace bayan haka bayan an tura an aika wannan littafin zuwa ga Muawiya yace wani lokaci na tahi zuwa yake cewa sun mawafattu ba da zalika ala Muawiya sannan na tahi wurin Muawiya fasamituhu ya amurun nasa bi zalika sai na samu Muawiya yana umurtar mutane da su ringa hada bayan kowace sallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zaddatu minka al-jaddah Warradi yake cewa ko kuma malam yace a wofi lafzin a wani lafzi na wannan hadisin yake cewa kana yanha an qila wa qala yace ya kasance yana hani da a ringa cacce kuce a zo a zamna a yi ta mai da zance a ce kaza a ce kaza yace cacce kuce yace wa qala wa ida'atil amwali da tozarta dukiya a yi ta almanbazaranci da dukiya yace wa kasarati su'ali da yawan tambaya sannan yace wa kana yanha an uquqil walid an uquqil ummahati yace kuma yana hani akan a tauye haƙƙin uwaye shine a tozarta haƙƙin su yace kuma wa wa'adil banati da binne mata yace kuma wa mana'i wihatu shine ayi hani a taimaka akan dokokin a taimaka akan tafarki na ubangiji al-wihat shi shine jam'u wahat ya shine lokacin da wani zai nema ya ciyar da dukiyar shi akan tafarki na ubangiji wani a'a ya hana ayati ko kuma rowa da ciyar da dukiya akan tafarki na addinin musulunci dukkan hanya wanda addini ya dace ya yanka a ciyar ko kuma a taimaka akan ta mutum yayi rowa akan ta shi shine abinda Muawiya bin Abi Sufyan ya samu yana umurtar mutane da wannan kina idan muka diba zan mu gani lalle mustahabbancin yin wannan addu'a bayan kowace sallah wanda take tafarilla kuma irin ma'anar da ita wannan addu'ar ta kumsa na daga girmama Ubangiji da sakin lalle babu wani wanda ya tabbatar, wanda ya isa, ko kuma wanda ya kai mai kudura, wanda ya isa in ba Ubangiji ba. Kuma idan muka diba hadisin za mu gani lalle da kwai rigaye-rigaye na sahabbai diddan su karantar da ‘yan uwansu ilimin da suka samu a wurin Ubangiji, kasancewar duk wanda ya sanya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmid din, duk wanda ya sannanta wata sunna wadda take kyakkyawa to hakika zai yi ta samun ladanta har zuwa ranar tashin kiyama, da ladan wanda duk yayi aiki da ita har zuwa ranar tashin kiyama. Shi sai ya Mughira bin Shu'ba yayi umarni da a rubuta wannan littafin a kai wa Muawiya, da yace shi wannan warrad da yazo yace sai ya gani koshi Muawiya har ma yana umurtar mutane da su ringa aikata haka, da su ringa faɗa haka bayan kowace sallar su. Kuma idan muka diba lalle hadisin yana kawo mana hujja, lalle ana ɗaukar hadisin labarin mutum ɗaya, idan mutum ɗaya ya rawaito hadisi ana iyawa a karɓe shi, saboda wannan hadisin Mughira bin Shu'ba ne kadai ya keɓanta da shi, yace kuma idan an tura yin shi wa Muawiya sai ya ɗauki wannan hadisin, kasancewar amma dai kamin ya zo ya samu wannan hadisin kuma yana aiki da shi. Kuma idan muka diba hadisin zan mu gani yana mana hani akan, yana nuni akan hani akan tuzar ta dukiya, a ciyar da dukiya ta bangaren da bai kamata ba, a bada ta ko a yi almubazzaranci da ita, dukkan wannan abu ne wanda bai inganta ba, saboda abinda aka yi so shi shine a sanya abu komai a cikin ma'aunci, dukiya a sanya ta bangaren da aka samu, bangaren da ya dace, bangaren taimakawa addini, shi shine abin da yake. Kuma zan mu gani hadisin yana mana bayani akan hani akan yawan tambaya, yawan tambaya, sannan kuma yana mana hani, yana mana nuni akan yawan cece-kuce, kuma yana mana nuni akan biyayya ga iyaye, sannan kuma rashin binne ga mata. Lokacin nan, lokacin jahiliya sun kasance idan suka samu mata, lokacin idan suka samu iya mata suna binne shi, suna binne su, kamar yadda cikin suratul Nahl Ubangiji yake mana bayani, aw yudsu fi turab wa iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yudsu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Sannan kuma manaku uhati shine rowa akan ciyar da dukiya ta bangaren addini, bangaren da hanya da bangaren da shari'a ta ba da dama a ciyar da dukiya. Wannan su ne abinda wannan hadisi yake karantar da mu, kasancewar lokaci ya ja zan mu tsaya daga nan, abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi, Allah gafarta mana, Allah sanya wannan taron da muka yi mu sake taruwa a cikin aljannatul firdaus, Allah gafarta mu iyayen da kakannin mu. كما لم يكن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت